Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya ha kuma ana iya kama mu a Alfa Radio na kuma su da ke kasar Ghana masu sauraron mu kuma a lauran computer suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauri assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren a cikin wannan shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta aiwatar dokan ba aiki ba albashi sai kuma yadda asibitin Fadar shugaban kasa ta zama ya zama tamkar wurin neman shawara likita yau ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku Kano Muhammad Awal Garba zai shigo da shirin wasanni amma a takaice amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cika kullu labaran Kasar Bangladesh ta ƙara kaimi wurin tabbatar da ganin ta hada matsugunai biyu na ƴan kabilar Rohingya da suke hijira daga Myanmar ya zama babban sansani guda da zai hana bada dama ga mazauna cikin sansanin su fita a cewar wani babban jami'in gwamnati wanda ke nana ta cewar sabon sansanin zai kasance na wucin gadi ne adadin musulmin Rohingya da ya karu zuwa 108 suna kudancin Bangladesh sama da rabin adadin sun arce ne daga jihar Rakhine dake arewacin Myanmar ƴan makwadi da suka wuce bayan da aka kai ta'addanci ko kuma ƴan ta'addan Arakan Rohingya Salvation Army suka kai hari akan dakarun tsaro a ranar 25 ga watan Agusta da ya haifar da tsananin cin zarafi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suka kira da mummunar misali na kawar da wata kabila Bangladesh ta ce cewar Myanmar ta karbi baki ɗayan ƴan Rohingya da suka kwarara akan iyakarta sama da 500 ne da suka shiga kasar tun ranar 25 ga watan Agusta lokacin da aka kai harin amma Muhammad Abdul Abul Kalam kwamishinan taimakawa ƴan gudun hijira a Bangladesh ya ce gwamnati ba ta neman karin wasu ƴan gudun hijiran zuwa kasar ta Bangladesh amma dai idan suka zo za a yi rajistar su Myanmar ta ce za ta karbi waɗanda suka arcin na baya-bayan nan amma za ta yi hakan ne a wani shirin tantance ƴan asalin kasar wanda ya jefa shakkun komawa gida a zukatar ƴan kabilar Rohingya. Huldan diplomasiyan Amurka da Turkiya ne yanzu ta fara tsami sakamakon wani kama wani ma'aikaci na cikin gida na ofishin jakadancin Amurka a Turkiya da ake kira Metin Tupoz. Wanda ke jaddada zaman ɗarɗar a Turkiya cewar Amurka na shirya mata maƙarƙashiya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kashedi a wani jawabinsa a yau Juma'a yana cewar ana auna Turkiya a duk rana ta Allah. Ana kai mata hare-hare da shirya mata makirci yana hannunka mai sanda ga Amurka ya ƙara da cewa masu taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda kamar kungiyar Fetullah Terrorist Organization da ake ce mata Feto a takaice da kuma kungiyar nan ta PKK wanda suke ko kuma wato masu yin wannan aikin sun gaza karya Turkiya a don haka yanzu sun fito mata baro-baro a yaki da take yi da kungiyar ISIS Amurka tana ba da taimakon makamai ga wato dakarun kurdawa ta Siriya wanda Turkiya ke fada da ita kuma take cewa tana da alaka da kungiyar nan ta PKK ta yi shekara da shekaru tana fada da ita wanda Amurka kuma da kungiyar tarayyar Turai su ma suka ayyana ta a matsayin wato kungiyar ta'addanci Turkiya tana dora laifin yunkurin juyin mulki da bai nasara ba a bara akan kungiyar nan da ake kira Feto a takaice karkashin jagorancin Shehu Malamin nan Fetullah Gulen wanda yake zaman sa a nan Amurka kuma Turkiya ta iya bakin kokarinta amma ta gaza samun a mika mata shi don ta yi masa shari'a waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a yau Juma'a da a ɗauki tsauraran matakai a sabon yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran ta hanyar rikin amincewa da tsohuwar yarjejeniyar ta shekara biyu ko da yake bai buƙaci a yi watsi da yarjejeniyar kwata-kwata ba ya ce yana ba da sanarwa a yau Juma'a cewar ba za su ci gaba da amincewa da wannan yarjejeniyar ba, ba za su ci gaba da ban tafarki da zai kai su ga yawan tashin hankali da yawan ta'addanci da kuma tsananin barazana a shirin da shirin makaman nuclear na Iran ke haddasawa, inji shugaba Trump a jawabinsa na canza manufa da ya gabatar a fadar White House. Wannan sabuwar dabara ta hada ne da yin aiki tare da kawayen Amurka su yaki da ayyukan ta'addanci da kuma tada rikici da taimakawa ayyukan ta'addanci wanda Iran ke yi a yankin gabas ta tsakiya. Akwai kuma karin takunkumi da zai hana Iran ba da tallafin kuɗi ga ayyukan ta'addanci da kuma magance kira makaman nuclear a ƙasar ta Iran.
Labaran duniya ke nan, ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sabarmu ya yi kallabin rahotannin da rahoton matakin da gwamnatin tarayya ce za ta dauka ga masu son shiga yajin aiki barkatai. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin tarayya ta ce daga yanzu duk ma'aikacin da ya shiga yajin aiki ba za ta biya shi albashi ba bisa la'akari da dokar kwadago ta 43. Amma kungiyar kwadago ta Najeriya ta ce wannan fa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ga ma abinda shugaban kungiyar kwadagon na ƙasa Comrade Ayubu Abba ke shaida min.
Shi wannan dokar yana nan amma bai yi tasiri ba, because in ka duba a cikin dokar tsari shine idan ban ka biya ma'aikaci ba shi ba bawa bane, yana da ƴanci shi ma ya nemi haƙƙinsa. Saboda haka shi yasa wannan dokar ya kici ya kicin ya kuma ba aikin ma da suke cewa za a yi ai ba zai yi ba, don ma'aikaci ba bawa bane, dan gidiya na san shi gaba da aiki.
Yanzu misali za ku dakatar da yajin aiki kenan domin neman biyan bukatunku domin ganin ba za a biya albashi ba in an shiga yajin aikin?
Ina ai tun da na ce maka wannan dokar yana nan, ƙarancin biyan albashi ba zai hana ma'aikaci ya nemi haƙƙinsa ba, amma kuma wannan dokar ma ba zai yi tasiri ba, domin idan ka duba rejejeniya idan kai da gwamnati ko kuma da ma'aikata wanda suka dauke ka aiki idan ba su cika alƙawarin rejejeniyar da suka yi ba, ma'aikaci a dokarmu na Najeriya yana da ƴanci ya yi withdrawing services ɗinsa ko kuma ya tafi yajin aiki domin shi ba bawa bane. To shi ne bambanci tsakanin ma'aikaci da bawa.
Shin me wannan doka ke cewa? Tambayar kenan da na yi wa wani lauya mai zaman kansa a nan Abuja, barista Ibrahim Ali Arab.
Ainihin dokar a nahinta ne akan kasancewa da mai aiki da mai ɗaukan aiki sun amince sun sa hannu akan wannan zai aiki kuma wannan za a biya shi, yadda dangantaka za ta kasance tsakanin mai aiki da kuma wanda ake wa aiki. In ka kula da ainihin provision na dokar za ka ga cewa akwai inda ba a bawa mai aiki dama ya tafi yajin aiki haka kawai ba, akwai kuma inda ba a bawa ainihin shi kuma ya hana mai aiki albashi da wadai ba. Dan ya zamanto cewa mai aiki ya ke yin aiki shi kuma mai daukan aiki shi ma kuma ya ce ba zai yi, ya danganta ga abin da suka zauna suka tsara wa kansu.
Ko me ma'aikata ke cewa dangane da wannan tsari?
Ya zan iya goyon bayan wannan doka, muna da sakaci da rashin bin ka'ida. Galibi a takardunmu da ake daukan mu aiki akan tsara irin wannan kuma muka abince mu sa hannu, amma sai mutum ya fara aiki sai a rika ganin akasin abin da ya yi rantsuwan kama aiki akan sa.
Dokar zalunci ne ba adalci ba ne, kuma sabawa to dokoki na International Labour Organization wato kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa. So bai kamata a ce gwamnatin da take ikirarin demokaradiyya a ce ta dauki wannan matakin in ana so a sasanta matsalar aiki, ai zama za ya kan teburin shawarwari.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yau a Abuja, inda cikin ƴan kwanakin nan ne uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajji Aisha Buhari ta koka kan yadda asibitin fadar shugaban ƙasa ya zame tamkar wurin dumama kujera ga ma'aikatan domin ba magani ba kuma kayan aiki. Umar Faruk Musa ya tambayi wani likita mai suna Abu Yazid ko me zai sa a ce asibiti mai martaba haka ya kasance cikin irin wannan yanayi, ga abin da yake cewa.
To a tattara al'amari dai shine asibitin ya lallace saboda rashin shugabanci dama. Saboda a lokacin tsohon shugaban ƙasa an dinga ba da kwangila ta bogi, wasu ma an yi waɗansu ma ba a yi ba ne domin dai a fitar da kuɗin jama'a. Saboda hakan nan ya sa abubuwa da yawa suka lallace, aka mai da ma'aikata musamman likitocin ma suka zama suna zaman kashe wando domin ba kayan da za su yi aikin da ya kamata. Saboda haka idan dai wannan gwamnati ta tsaya take yi sai a tsaya a yi abin da ya kamata a tanadar da kayayyakin aikin da ya kamata don mutane su samu su yi aikin da ya kamata. Saboda na san waɗansu abubuwa wanda waɗansu an kwashe su an tura su wani waje saboda abubuwa na siyasa fasa goyon bayan wannan gwamnati.
To idan asibitin hadar gwamnati mai muhimmancin gaske na huskanta irin wannan kalubale, me ya kake ganin makomar sauran asibitoci inda talakawa ke zuwa?
Sai kusan duk abu ɗaya ne. Abin da ake nema shugabanci ne, gaskiya al'amura ba asibitocin yawanci babu shugabannin da suka kamata, saboda haka ake samun matsala. Saboda yanzu shugabanci ya zama tafarki ne kurit na tara kuɗi ba wai na yi wa mutane abin da ya kamata ba. Shi yasa ake irin waɗannan rashin mutunci, a yi abubuwan da bai kamata ba, a bar wajen mutane suna wahala.
Dr. Abu yanzu kenan wani ƙwararren likita mai sharhi akan al'amuran kiwon lafiya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 4:30 har da minti 11. Kuma kafin mu bude muku layukan mu a dan girgije da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Mun samu kiran farko daga Azare. Wane ne daga Azare?
Yawwa, Nasir ne daga garin Makarahu ta garin Azare.
To Nasiru, me ne ra'ayinka wannan daren?
Wato abin da yake raina a yau din nan shine.
Amma kada rage rediyonka don Allah Nasiru. Kada rage rediyonka.
Wato matakin da gwamnatin Kaduna ta dauka abu ne mai kyau wanda ni ma nake ba wa gwamnatin jihar Bauchi.
Nasiru, line shi ya tsinke ne? To bari mun samu kira daga Jos. Waye daga Jos?
Allo, assalamu alaikum. Kana magana da Gali Umar ne daga cikin garin Jos.
To Gali, me ra'ayinka wannan daren?
To gaskiya mu ban mu ji dadin irin wannan sakaci ba. Sakaci ne na gwamnati.
Akan me?
A ce asibitin da yake fada gwamnatin tarayyar Najeriya, a ce matar shugaban kasa ta je ba ta samu wai abin da za a gwada dama ko allura ba a samu ba. To kaga ya kamata shugaban kasa gaskiya ya mai da hankali. Yemai da hankali ga da magana da matar shi ta faɗa. Mu mun san da cewa wallahi shugaban kasa yana bin shawaran matarsa. Wallahi duk wannan wahalolin da yan Najeriya suke.
Muna samun matsala bai dire ba layin ya tsinke. To bari mu je gashuwa. Waye a gashuwa?
To assalamu alaikum, mai magana Ali Raf kana gashuwa babban auditor general na kungiyar murya talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance wanda suka yi kokari suka kawo mana kwalta cikin garin Gashuwa. Mun ji daɗi kuma muna musu fatan alheri a duk abin da suke yi, kuma muna jinjina wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari saboda an kwashe shekaru da yawa. Muna neman wannan kwaltar ba mu same ta ba. Yanzu wahalar da kuke ciki ba ta wuce kai rabin kilomita ba, kuma suna nan suna aiki da fatan shugabanni za su jajirce wajen inganta mana kwaltoci a Najeriya. Na gode daga Alirab kana gashuwa.
babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya.
To mun gode Alaraf Kana. Allah sa kuma ɗan ƙasa ku yi abin da ya dace. Yanzu muna Kaduna, waye ya kira daga Kaduna?
Eh, mun tafi da gani sakoto.
Wa? Wace magana?
Bello Sokoto.
To me ra'ayinka Bello Sokoto wannan daren?
I don't know.
Kira to ubangiji Allah sa gonan Naija ya ji wannan kira ko kuma wannan kuka naka da sauran mutanen to yanzu mun samu kira daga Zaria waye daga Zaria
yare ga Abdullahi Moke
to Abdullahi me ra'ayinka wannan daren
eh yanzu ne zan miki bakan maulayin da yake yau
to shikenan ka ci gaba da saware zaka je kan abin da ake magana
to dai ina tafiya ne a kan lafiya su kira mu ta miki ya gona gani
to kamar yadda Abdullahi ya ce bai ji abin da muke magana ba to Yobe waye daga Yobe
Yakubu Manzo
to Yakubu Manzo me ra'ayinka wannan daren
ra'ayina shine game da gwamnatin mu ta jihar Yobe
da ta yi me ko me kake son ta yi
da muke so titinanmu na kuru akwai kwalbaci da suke yanzu haka akwai titinan da aka sa musu kwalbaci ana buƙatar a samu kwalta har zuwa yanzu ga hinan kwalta
Lan Yakubu ya yanke shi ma Lan Yakubu kuma bai jire da bayaninsa ba to ga kira daga Adamawa waye daga Adamawa
kana magana da Abu ne
to Abu me ra'ayinka wannan daren?
Na ra'ayina shine kuma shugaban kasa mai da hankalin shi akan irin abin da zai yi ta na kasa ba shi gaba kuma. Hello?
Eh muna jin ka.
Eh Abu na gusa daga sabon gari.
To Allah sa shugaban kasa ji amma bai ji ba Allah sa mu karban sa sun ji.
Ba ni sanan mu ma kana ji ba.
Eh
muna son mu ma da Allah ya kula da mu mu ma Fulani daga taimakon da zai yi
to Allah sa mahukunta sun ji wannan kuka naka kuma su yi abin da ya dace yanzu mun samu kira daga Kaduna waye daga Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wallahi dan Ibrahim hayo barka da dare barka da aiki
barka ka dai wace magana
sunana Alhaji Musan Garo ne
rediyo da kasuwar
kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musan Garo me ra'ayinka
to alhamdulillah ni ra'ayina yau maudu'in ku na je nake so in dauko a cikin yau din nan na ra'ayi ne
to ja mu je
idan muka dauka kamar yau wai da gwamnatin tarayyar Najeriya take magana cewa ta hana likitoci kamar bude wasu asibitoci na sanan personal na gefe to abinda muke kira ga gwamnatin tarayya kamata tsaya ta inganta ilimin su kansu likitoci yanzu ma Allah dai na je kasar Saudi Arabia na ga wanda yake North cewa ana ba ta kudin Najeriya kusan naira miliyan 1,800,000 to yanzu saboda Allah babban likita a Najeriya nawa ake biyan shi dole sai suna overlapping suna buɗe wasu likitoci amma in za a tsaya a tabbatar da cewa an inganta musu albashi ba su da ƙawa albashi to ba matsala idan gwamnati ta hana su wannan yayi very good wannan fine a good and fine wannan muna kira gwamnatin tarayya ta inganta musu salary din su kafin ta hana wannan amma in dai ba ta hana su ba to idan aka koyi ma za a dakatar da su da buɗe asibitoci a gefe to gaskiya wannan za a yi ne kawai domin kawai za a yi amma dai gaskiya al'amari wannan tsari suka dauko bai yi ba amma an inganta musu to al'amari alhamdulillah ina muku fatan alkhairi ta shirafi Alhaji Musa Garo na gode
to mun gode Alhaji Musa Garo kuma Allah sa mahukunta sun ji wannan kira naka muna Taraba ne yanzu waye daga Taraba
Kuna tare da Bukar mai shayi daga Mahalli Wafi Tsaron Hukumar Lau Jihar Taraba.
To Bukar mai shayi, me ra'ayinka wannan daren? Alo Bukar mai shayi.
Bukar mai shayi.
Eh to muna jin ka.
Tsaron Hukumar Lau Jihar Taraba.
Muna jin ka.
Yo, ni da ra'ayin dole ina so in yi Allah ta kuma ka dawo muna magana hanyar mu daga wannan ka dauko daga Gombe zuwa Jalingo. Kuma ina so a kuma ta sauna hankali ka don kamfanin yana kashiyan hawainiya wallahi.
To kuma baka bincika ka ji abin da ya sa haka ba?
Eh gaskiya so da bincika ta sami yasa kamfanin ke muka tafiya hawainiya a magabe da wannan hanyar da Allah sai muka muna.
To kai ma ya kamata ka bincika ka san me yasa abin ke faruwa haka, domin za ka yi magana kai da tushe ko da hujja ko madogara. To mun gode yanzu muna jihar Nasarawa. Ya daga jihar Nasarawa?
Biliya daga Kanje.
To Biliya me ra'ayinka? To Biliya me ra'ayinka wannan daren?
Da Allah ina kira da gwamnatin tarayya su duba hanyar Kanje zuwa Zara. Hanya ya lalace sosai.
To Allah sa mahukuntan Najeriya sun ji.
Wallahi kuwa na gode.
To mun gode mu ma. Kune za ku bayyana mana ra'ayoyinku don yau ba mu muka ba ku maudu'i ba. To amma a Kaduna har yau. Waye a Kaduna?
Na'am, Ladai ba yawa, barka da lasariya.
Barka ka dai, waye ne nawa?
To sunana Murtala dai Kamau da kullun, kuma ina kiran ku daga Garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina shine cewa shi ya kamata mu a ce ministan, karamin ministan man fetur a ce yanzu ma ya aje aiki.
Saboda me?
Ya nuna cewa yana abu da ka ne bai bincike, yana fito yana maganganu a media yanda bai dace ba. To kaga ashe aiki ne wancan yake yana bin umarni. Ya kamata a ce gaskiya ma ya aje aiki, muna ta jira mu ji zai aje aiki. Yawwa kaga bai aje ba, ra'ayina kenan. Kuma muna bayan shi Kanti Baro da sauran kokarin da yake na komai a ko ina a Najeriya.
To ai Murtala,
Allah zai kara masa kwarin gwiwa.
Murtala, hagun wani daman wani. To
eh to ai inda gaskiya ne shi kenan.
Allah sa mahukunta sun ji wannan, shi ma wanda kai kiran ya ji. Muna Kano ne yanzu. Waye a Kano? Aya, kiran Kano. To kiran da muka samu daman dauka kenan, sai kuma gobe idan mun bude layuka sai a kira domin a bayyana ra'ayi. Tomarilla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Doga ta musamman na kasar Jamhuriyar Kamaru sun sauka a kasar Masar domin ganawa da shugabannin kungiyar kwallon kafa nahiyar Afirka CAF, anda suka tattauna irin matsalar da kasar ta Jamhuriyar Kamaru take da shi a yayin da take fuskantar karbar gasancin kofin kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar ta Afirka a shekarar 2019. Amma masu fada aji a hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka sun amince da irin yanda kasar ta Jamhuriyar Kamaru take kokari mutaka gaya wajen shirye-shiryen yanda take yi na karbar gasar. Kana sun tattauna madawalin kasar Ivory Coast da kuma kasar Guinea wanda za su hada gasancin kofin kwallon kafa a shekara na 2021 da kuma 2023, sai kuma gasar kakan bana na wannan shekarar inda club din Eden take kan farkon allon da maki 63, ta biyu kuma ita ce club din Cotton Sport ta garin Garwa da maki 58, sai wanda take mata ta uku ita ce club din Apeges da maki 54, wanda suke jallahi kuma su ne club din Racing ta 16 da maki 39. Ta 17 ita ce club din Lyon Blaise da maki 28, sai club din Canon ta birnin Yaounde take da matsayi na 18 da maki 26. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shawo kan kungiyar Hezbollah abu ne da ke da muhimmanci ga Amurka. A wani jawabi kwanan nan, jakadan Amurka kuma jami'in dakile ayyukan ta'addanci Nathan Sells ya sanar da tukuici kan manyan shugabannin kungiyar Hezbollah biyu karkashin shirin tukuici domin ganin an yi adalci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Amurka za ta ba da tukuicin dala miliyan 7 ga duk wanda ya ba da bayanai da za su kai ga sanin inda Talal Hamiya yake da kuma kama shi da tuhumar sa a kowace ƙasa. Ana alakanta Hamiya da hare-haren ta'addanci da dama da tare matafiya da garkuwa da mutane musamman Amurkawa. Hamiya shine ke jagorantar cibiyar ta'addancin ƙasa da ƙasa ta kungiyar Hezbollah da ke da alhakin shirye kai hare-haren ta'addanci a waɗansu ƙasashen waje daga Lebanon. An kai waɗannan hare-haren ne kan Amurka da kuma Isra'ila. Amurka za ta kuma ba da tukuicin dala miliyan 5 domin samun bayanai da za su kai ga sanin inda Fa'u Shakur Shakur yake da kama shi da tuhumar sa a kowace ƙasa. Shakur shine babban komandan soja a Lebanon. Shi kuma memba ne na majalisar gudanar da ayyukan jihadi cibiyar kula da ayyukan soji mafi girma ta kungiyar Hezbollah. Shakur ya kuma taka muhimmiyar rawa a ayyukan sojin Hezbollah a Syria. Ya kuma taimaka wajen kitsa harin da aka kai a shekara ta 1983 kan barikin mayakan ruwan Amurka a Beirut da ya sanadin kashe mayakan ruwa 241. Idan kana da wani bayani akan wani daga cikin waɗannan mutane biyu, ka tuntubo ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma ofishin gudanar da ayyukan diplomasiyan Amurka, ko ka aika da sakon email zuwa info@rewardsforjustice.net. Za a yi cikakken tabbatar da kare mai bayani idan ma ta kama a sake mashi matsuguni. Wannan ne tukuici na farko da ya shafi kungiyar Hezbollah karkashin shirin tukuici domin tabbatar da adalci cikin shekaru 10. Wannan sanarwa tana ɗaya daga cikin yunkurin shawo kan ayyukan ta'addancin kungiyar Hezbollah, inji Jakade Sars. Sai Hezbollah ta daina amfani da ta'addanci da tashin hankali wajen cimma burinta. Idan ba haka ba, Amurka da abokan kawancenta za su ci gaba da gurguntar da tsare-tsarenta da hanyoyin samun kudinta. Inji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
Akalla 'yan sanda sun kashe masu zanga-zanga biyu a yau Juma'a a yammacin ƙasar Kenya, yayin da suka kai samami akan wata tashar 'yan sanda da makaman gona da duwatsu. A cewar 'yan sandan, shugaban 'yan sandan Bondo Paul Kiari ya ce an harbe wasu 'yan masu zanga-zanga guda uku a ƙauyen Siya, amma ba a kashe su ba. An gudanar da zanga-zanga a yau Juma'a a babban birnin ƙasar Nairobi da Mombasa da kuma Kisumu. 'Yan sandan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye a kowane birni don tarwatsa masu zanga-zangar. A jiya Alhamis, ministan harkokin cikin gida Fred Matiang'i ya ba da umarni hana zanga-zanga a waɗannan biranen, inda ya fito ƙarara ya ce akwai haɗarin faɗawa cikin rashin zaman lafiya. Duk biranen uku wurare ne da madugun 'yan jam'iyyar adawa Raila Odinga ke da rinjaye, wanda yake kokarin sancewa daga ainihin zaben zagaye na biyu da za a yi a ranar 26 ga watan Oktoba, saboda hukumar zaben ƙasar ta gaza canza jami'anta da ya zarge su da shirya magudi a zaben na farko. Ƙasar Bangladesh ta ƙara kami wurin tabbatar da ganin ta hada matsugunayi guda biyu na 'yan ƙabilar Rohingya da suke gudun hijira da suka fito daga Myanmar ya zama babban sansani guda.
Amma Allah, da take su tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na abar ya huce, wanda Ibrahim Alfa Ahmed da Usman Ahmed Kabaru suke shiryawa su gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Creation da tabbayar da daba da umarni da injiniyan mu na wannan lokaci, wato injiniya Aidin. Ni Ladan Ibrahim Yawo ke cewa, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Alhamdulillah.